Cynthia.
Madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron Tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin da zai dan tana baya a yau. Shiri ne da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. To mun taba gabatar da tattaunawa da muka yi da Imam Nurain Ashafa da kuma Pastor James Wu na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da ke Kaduna, Najeriya, waɗanda suka zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar mabiya addinin Musulunci da Krista da waɗanda ba su bin wata addini sun fahimci juna an zauna lafiya. A farkon shirin na tambaye su shin me ke kawo cikas din ga wannan yunkuri da suke yi na ganin cewa an fahimci juna tsakanin addinai da ƙabilu a zauna lafiya. Ga abinda Pastor James Wee ya ce.
Farko ina so in tabbatar ma masu sauraron mu cewa yawan abin da ke kawo wannan shine da farko akwai ƴan kwangilan takaddama wanda su fa sai ana rikicin nan suke samun abinci da sha. Na biyu akwai tattalin arziki wanda ya damu mutane ba a samun yanda ake so, don haka sai amfani da matasa a yaudare su a cusa musu rayin addini. Sannan rashin cikakken gwamnati da wanda ba sa ba da abin da yake kamata ga al'ummarsu, sai ya ba waɗansu masu so su mori wannan kasawa na gwamnati su cusa ra'ayoyi a zuciyar mutane don su je su yi abin da ba daidai ba. A takaice a gare ni ababen da ke iya kawo wannan kuma da miyagun malamai waɗanda suke su dai in ba dai an ɓata mutane ba, amma mutane village an kawo rashin jituwa ta wurin furce da wa'azin ƙarya da kuma zuga mutane, to su fa ba su ji an biya musu bukata ba. Ire-iren waɗannan ababen to takaice su suke hayayyafar da wannan.
To kai kuma Imam Nurain, me kake ganin yana kawo cikas ga samu duk da kokarin da ake na ganin cewa an samu zaman lafiya?
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan haka babu shakka na goyi bayan maganan da pastor yi anan akan cewa akwai matsaloli na ƙasa wanda yake ba ta'allaka da addini ba da wanda suke amfani da shi suke haddasa wannan fitina. Na biyu muhimmi shine wanda suke sa rigan addini. Yan siyasa sun shigo cikin rigan addini wurjejen suna amfani da addini domin biyan bukatun kansu. Na biyu akwai kamar da magana kan shedanun malami. A Musulunci an ce da cikin alamomin tashin kiyama ulama usu'i, shedanun malamai irin malaman fir'aunoni za su shigo cikin jama'a su katutu waɗansu sun sani su kuma tace sanin saboda kwaɗayin duniya da abin son ransu. So juya ala akalan mafi yawan talakawa mabiya addinai wajen kiyayya da kyama. Don Musulunci ba addinin kiyayya ba ne, ba addinin kyama ba ne, ba kuma addinin cin fuska ba ne, wayayyen addini ne tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka waɗannan kuma suka sa rigan nan na cin fuskan mutane da cin mutuncin bayan Allah, waɗansu ne wanda ba addinin ba ne ta aiko da su ba, wani biyan bukata ne na kai. Yasa suka sa wannan riga.
To Imam, to Imam mun kirkiro wannan shirin ne da ma sashen Hausa ya kirkiro wannan shirin ne da ganin yadda za a fahimtar da mutane muhimmancin zama lafiya. To yaya za a shawo kan su matasa tunda su aka fi amfani da su? Ya za a shawo kansu akan cewa idan an zo an neme su din nan kada su yarda da yaudara? Yaya za su gane a wani yaya me za a yi, me hukumomi za su yi, me iyaye za su yi, me jama'a za su yi? Imam da kai za mu fara.
Okay. Alhamdulillah. Wannan tunda ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana me ya tarbiya. Ya kuma ake tarbiyantar da dan adam mutum tun yana ciki. Na farko tarbiya na farko yana hannun iyaye ne. Yana hannun uwa da uba. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce in zaka nemi an zaka aure ka nemi madanka uwa ta gari. Haka ke ma in zaki aure ki nemi madanki uba na gari, dan da zaki haifa in Allah ya baki haihuwa. Dan da zaka haifa in Allah ya baka haihuwa. To anan sai kasance usulubin aure, dalilin yin aure, maimakon a yi don Allah, don ibadan Allah, sai aka sa wani abu a gaban da yake ba Allah ba, saboda haka ba shigaddan tarbiyyar ban nan neman uba na gari, dan uwar da take da tarbiyya ta gari ita ce za ta yi matsanta cikakken tarbiyya na gari. To wannan shine babban kuskure na farko da muka samu. Na biyu, iyaye mafi yawa a yau akwai nauyi a hannunmu. Na biyu, malaman mu da suke karantar da ƴaƴanmu mafi yawa sun rasa wannan tarbiyya. Dabi'a ta tarbiyyar da ya kamata tarbiyyar da ƴaƴansu ba su ba su da tarbiyyar da za su ba yara. Saboda haka sai kasance na biyu, mutanen kwarai abin koyi sun yi kadaita a cikin mutane, ma'ana sun yi kadan a cikin al'umma. Sai kasance maimakon a samu gwanin kowani kace yaro waye gwanin ka, maimakon ya kawo tsali ibali wanda yake muqararatul akhlaq din shi ya adu, sai ga yaro ya ja dauko wani shiriri ta can, wani wofi can, shine gwaninta. Ta haka ne suka fara yin babban tsara. Shine muke cewa yanzu in za a gyara ya dauki usulubin da muka dauka. Me ya kuma usulubin da muka dauka? Number 1 a ciki shine cewon kowane yaro iyaye su tashi kai tsaye, malaman makaranta su tashi kai tsaye, a saki tantance malaman nan da aka dauka aiki shin sun ma san me suka zo yi ko ko wani abu ne daban. Iyaye kuma saki tashi kai tsaye, dan Allah zai kama su da laifin dan nan da suka haifa suka bar shi ya lalace a wannan duniya, nauyin zai koma kafadan su. Wannan shine kiran da muke yi yanzu.
To
kuma matata muka ce in wani yake ku zo mu je ta'addanci, ku ce sa dan kudan shi a gaba, mu ga danka a gaba sai mu bi shi.
Da pastor kai kuma me za ka kara akan wannan batu?
To nagode. Shi abokin aiki na malam ya fitar da abubuwa masu amfani wanda ya kamata duk a yi. Da bugu da kari, abin da zan kara shine kan iyaye, domin ababen da muke samu rashin jituwa da ake samu yawan hayayyafan takaddama da rikici da ke shigowa cikin mutane, iyaye ne da yawa suke da wannan. Domin me misali ce iyaye, a yau akwai zance na batanci da muke wa junanmu. Idan yau uwa ko uba ya tsaya ana magana waɗansu wato wanda ba addinin mu ba, sai mu dangai musu magana na kaskanci, magana na batanci, magana wanda shi littafin Bible ya hana. Domin Bible ya ga mana cewa duk wanda ya ce ma dan uwan shi raka, to lallai za a yi mai shari'a. Rakan nan kuwa kamar zagi kenan, katsi ne. To sai ka ga muna magana akan waɗancan da wani suna na batanci wanda ba amfani. A ce waɗannan ƴaƴan baiwan, a ce wannan ya ɗan gidan wani kaza marasa bi, to yaro na girma da wannan. Sai ka ga babu kima na waɗansu a gabansa. To bayan wannan, malaman addinai yanzu kowa yana talla ne. Yanzu ma ruhin addini da ya kamata a ɗauka na girmama, na mutuntawa, na nuna ƙauna, an daina shi. Kowa yana so ya samu abin da zai zuba aljihunsa ne. Aka maida addini ya zama fili dandali na kasuwanci. Aka siyasance addini a wuraren ibadunmu waɗansu, ba a maganan komai sai na siyasa, ba zancen Allah Allah, ba kuma zancen sarki, sai zancen me za ka samu, me za ka tara, ya za ka mallaki duniya, an daina zallan aljanna. To ire-iren ababen nan sai ya kawo mutane gasa. Sannan ga wani al'adu da muke da shi wanda suke kokarin su samu shiga cikin hali mara kyau. So mutane sai su ga duk inda za su samu abun hannu su biya waɗannan al'adun, waɗanda kaman a gurin aure, a gurin bikin rasuwa wanda ba a ce sai an kashe kuɗi ba, mutane na shiga. To in an kawo musu talla irin na abin da zai kawo ɓacin rai ga an siya, sai ka nan da nan ana kishin juna, ana so a kashe juna, ana magana ɓatanci. To duk wanda ya yi haka, kaga ba daidai ba ne. Shi yasa muka tsaya muna ilmantar da malamai. Masu sauraro, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Antashi kallau yau lafiya tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini
mu zuwa